un peu, tu sais, un peu genre exotique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfile Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wannan shiri na daren yau Litinin 10 ga watan Maris na shekarar 2025. A cikin shirin za a cewa wani rahoto da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta fitar na nuni da karuwar afkuwar fyaɗe ga mata a Najeriya. Haka kuma za a ji cewa ana fama da ƙarancin man fetur a jamhuriyar Nijar. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar Mahmud Ibrahim Kwadi zai kawo mana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya isa birnin Jidda na kasar Saudiya a yau ɗan Litini don tattaunawar Amurka da Ukraine, yayin da shugaba Donald Trump ke dagewa kan a gaggauta yin sulhu don kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. Yayin da yake birnin Jidda ɗin, Rubio zai kuma gana da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman Al Saud don tattaunawa kan hanyoyin da za a inganta muradu na bai ɗaya a yankin da kuma inganta dangantakar Amurka da Saudiya, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Tammy Bruce. Rubio ya yi magana da manema labarai yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa birnin Jidda kan abubuwan da yake hankoro game da tattaunawarsa da jami'an gwamnatin Ukraine a gobe Talata. Jami'an Rasha da na Ukraine sun ba da rahoton aukuwar wani fada a yankin Sumi na Ukraine, ta yadda Rasha ke dada dannawa gaba, wanda hakan ka iya katse hanyoyin samar da abubuwan bukata ga sojojin Ukraine. Sumi na ƙetaren kan hanya ne daga yankin Kurs na Rasha, inda sojojin Ukraine suka kaddamar da wani farmaki a watan Agusta. Sojojin Rasha sun mamaye sassan Sumi a farko-farkon mamaye Ukraine da suka yi, wanda suka fara sama da shekaru uku da suka gabata. Rundunar sojin Ukraine ta faɗi yau Litini cewa ta harbo jiragen Rasha mara matuƙa 130, waɗanda aka auna sassa daban-daban na ƙasar da su. China za ta yi duk abin da take iyawa don cima abin da ta kira haɗewa ta lalama da Taiwan, to amma za ta ɗau dukkanin matakan da suka zama dole wajen kare tsawucin yankin ƙasarta, a cewar ma'aikatar harkokin wajenta a yau ɗinnan Litini. China na iƙirarin cewa Taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya wani yankin ƙasarta ce, duk ko da yin watsi da hakan da gwamnatin Taiwan ke yi. Shugaban Taiwan Lai Ching-te ya ce mutanen Taiwan ne za su yanke hukunci kan makomarsu. A makon jiya, a bayan fagen babban taron majalisar dokokin China, ministan harkokin wajen China Wang Yi ya gaya ma manema labarai cewa Taiwan ba za ta taɓa zama wata ƙasa ba, kuma duk wani goyon bayan 'yancin kan Taiwan katsalandar ne a harkokin cikin gidan China.
Dokar fa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Dan takarar shugabancin kasar Romania, dan ra'ayin riƙau kuma mai ra'ayin Rasha, Kalin Georgescu, zai kalubalanci shawarar da aka yanke ta hana shi shiga zagaye na biyu na zaben a watan Mayu, abinda ɗaya daga cikin hadimansa ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan a yau ɗinnan Litini. Georgescu ya miƙa takardun neman shiga zaben shugaban kasar a ranar Juma'a, bayan da zargin cewa Rasha na yin katsalandan a zaben don amfanarsa ya sa kotun kundin tsarin mulkin ƙasa ta yi wuf ta soke zaben na ainihi a watan Disamba. Rasha dai ta ƙaryata zargin yin katsalandan ɗin. Ranar Lahadi, hukumar zaben Romania ta ce ta yanke shawarar soke takarar Georgescu, tana mai cewa takarar tashi ba a bar amincewa ba ce, bayan soke zaben na watan Disamba da kotun kundin tsarin mulki ta yi.
A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama zuwa cikin teku a yau dinnan Litini, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. Yan sa'o'i kawai bayan da sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka suka fara atisayen haɗin gwiwa wanda Koriya ta Arewa ke ɗaukawa a matsayin koyon yadda za a mamaye ta ne. Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya ce an bankaɗo harbin makami mai linzamin ne daga lardin Hangoi na Koriya ta Arewa, wanda shine karo na biyar da Koriya ta Arewar ke ƙaddamar da makami mai linzami a wannan shekarar. To amma ba tare da yin ƙarin bayani ba kamar game da tsawon tafiyar da makaman da aka harba ɗin suka yi. Gabanin nan a yau ɗin Litini, sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka sun fara rawar daji na shekara-shekara wanda aka shirya zai ɗauki kwanaki 11. An fara atisaye ne na Freedom Shield Command bayan da sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu suka dakatar da gwaje-gwajen harbi da harsasai na haƙiƙa. Yayin da Koriya ta Kudu ta fara binciken yadda aka yi biyu daga cikin jiragen yakinta samfurin jet suka kai hari kan yankunan farar hula a yayin wani atisaye a makon jiya.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar kula da harkokin mata ta Najeriya ta fito da wani sabon rahoto da ke nuna da karuwa abokura fyaɗe ga mata a ƙasar. Haka kuma hukumar dai ta yi bayani kan ƙarin matsaloli da dama da mafi yawancin tsaro ke fuskanta. Wakilinmu na yankin Naji Delta, Lamid Abubakar, ya aiko mana da wannan rahoton.
Hukumar da ta National Human Rights Commission a sabon rahoton da ta fito da shi na shekara ta 2025 da muke ciki, an samu koke-koken fyaɗe mai yawan gaske mai nuna yawan fyaɗe ya ƙaru idan aka kwatanta da misalin mata kashi 51 kawai a watan Janairu. Domin kuwa a watan Fabrairun da ya gabata, kimanin mata 341 ne a sassa daban-daban na ƙasa suka koka an yi musu fyaɗe, ba da kuma bayan wasu adadin mata da dama da suka zaɓi su yi shiru. Domin wasu dalilai, hukumar da ta kula da take haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta ce ta karɓi ƙorafe-ƙorafe aƙalla 205,364 a watan Fabrairun da ya gabata. Kuma ƙarin wasu batutuwa da hukumar ta ambata tana bibiyarsu sun haɗa da yawan kashe-kashe da satar mutane da ke faruwa musamman a arewa maso yammacin Najeriya, da kuma ta'annatin 'yan ƙungiyoyin asiri a yankin Niger Delta, da kuma kisan jama'a wanda ake zargin jami'an tsaro. Musa Hillary Ogona shi ne babban sakatare a hukumar ta National Human Rights Commission. Yace,
when compared with January's human rights complaint,
yana cewa ne tabbatacciya mun samu rahotanni daga watan Janairu zuwa watan Fabrairu na aƙalla mutane 205,364 a sassa daban-daban na Najeriya. Mu hukuma mun yi aikinmu, abinda ya rage kawai shine yanzu gwamnatoci su ma da su taka muhimmiyar rawa domin ganin cewa abubuwa sun daidaita. Mun san cewa akwai masu hana ruwa gudu, musamman masu hannu da matsi, masu hana a yi adalci yayin shari'a.
We are those entrusted with enforcing the law end up being perpetrators of violations themselves.
Tuni dai kungiyoyin sa kai suka fara tsokaci dangane da batun fyaɗe da aka yi ma mata a Najeriya. Barista Hafsa Sahabi Dange wata shugaban kungiya ce da ke fafutukar kwato haƙƙin mata a Najeriya.
To gaskiya abinda ɗaya daga cikin matsalolin da ke sa wannan matsala ba ta tafiya shi ne in mu'amma yarinya fyaɗe tana jin nauyin ta zo ta faɗa ma koda iyayenta, ko kuma abin ya kai ga iyaye suna jin tsoron abin da zai biyo baya kasa aure da sauransu. To kuma shirin yana sa kuma ba za a iya kama ma wanda ya yi ba, su kuma yana enabling ɗinsu su ci gaba. Sannan kuma akwai research ɗin da ya nuna cewa ma yawanci ma 'yan uwa da waɗanda aka sani na yau da kullum su suka fi perpetrating issue na rape.
Ita ma wata da ta faɗa gararin fyaɗe wadda ta buƙaci a sakaye sunanta ta ce.
If you see someone like that is trying to like harass you on this matter of rape, just try to report.
Tana cewa ne na shiga wannan galari kuma rayuwata ta shiga wani yanayi, yan uwana kowa ne mini gani-gani. Akwai bukatar dai ba da shawara musamman game da mata da su san wanda suke hulɗa da shi. Kuma da zaran wani ya yi maka wata magana wadda bata dace ba, to ku yi kokarin kai korafinsa da gaggawa. Hukumar dai ta National Human Rights Commission ta ce arewa ta tsakiya ita ce a gaba-gaba wajen korafe-korafe. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto, a jamhuriyar Niger an shiga wuyar mai a biranen kasar musamman a birnin Yamai. Inda ake ganin dogayen layi ababen hawa lamarin da ya haddasa tsaiko a harkokin yau da kullum, yayin da jami'an kamfanin dillancin mai ke danganta matsalar da yanayin da ake ciki a Najeriya. Jama'a na ɗora alhakin abin da sakacin masu ruwa da tsaki a sha'anin hada-hadar mai. Wakilin muryar Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Nan wani gidan mai ne a unguwar College Mariama da ke tsakiyar birnin Yamai, inda masu ababen hawa suka yi dandazo. Kamar sauran gidajen mai da aka yi katarin samun mai da hantsin wannan Litinin, a nan ma motoci da babura ne aka faka a ko'ina. Habibu, wani matashi da ya zo kan babur, ya bayyana min cewa tun ranar Juma'a yake neman mai bai samu ba.
Kai da kudin kama ka samu mai masu yan problems, tun Juma'a ban samu mai ba. Babu mai, babu zuwa aiki.
Wasu na dauke da galan-galan a hannu, waɗanda mafi yawancinsu sun bar motoci ko baburansu ne kan titi sanadiyar rashin mai a tanki. Yayin da wasu masu aiki da injin ban ruwa ne a garake. Kamar wannan dattijon da na zanta da shi.
Ai ma kaci Bunyamin Sale. Zardan koino, ai zardan ma bata.
Yace sunana Bunyamin Sale. Ni mai aikin noman rani ne. A kowace rana lita 6 nake amfani da su domin ban ruwa a garkata. Yanzu kaga matsalar nan da aka shiga. Rabin amfanin garkar ya fara bushewa.
Zardan ma bayan kudu, a kulkani.
Haka suma direbobin jigila suka fara kokawa game da wannan matsala da tuni ta haddasa tsaiko a harkokin sufuri. Duk wadda cewa akwai wadatar man diesel. Gamace Muhammadu shine magatakardan uwar kungiyar direbobi ta Itan.
Gaskiya karancin mai na kwanakin ga yana kawo tashin hankali da yawa bisa kan sana'a da dama, ba ma sufuri kawai ba. Abu ne gaskiya ya sa mutane cikin halin kakaniki. Ya kamata gwamnati ta diba ta gani da kamun mutane sauki.
Mamallaka gidajen mai na ɗora alhakin yanayin da aka shiga a wuyan kamfanin dillancin mai mallakar gwamnatin Nishar, wato Sonidep. Malam Ahmed na daga cikin masu irin wannan tunani.
Shi ma yanzu a cankin ma ƙayyade ake. In ka ce kana son kimil sai a baka son kimil. Ba mamaki nan zuwa satin nan guda ko sati biyu ya yi da kan tai abin.
To sai dai da yake bayani a taron manema labarai daraktan sashen kasuwanci a kamfanin Sonidep. Alhaji Abubakar Mu'azu ya alakanta abin da wasu tarin dalilai. Ya ce wannan matsala abu ne da ke da nasaba da wasu dalilai. Na farko sanannen abu ne cewa a da baki ɗayan yankin kudancin ƙasa na amfani ne da man fasa ƙwauri. To amma matakin janye tallafin mai a Najeriya ya hana shigowar man zuwa Nijar. Sannan jami'an tsaro sun dage da farautar 'yan fasa ƙwauri a ko'ina a faɗin ƙasa, abinda ke fayyace buƙatar zahiri ta cikin gida. A baya manda Sonidep ke samu daga matatar Soraz ya wadatar. To amma da yake babu wancan na bayan fage a kasuwanni, buƙata ta ƙaru a cikin gida. Abinda Soraz ke badawa baya wadatar da jama'a. Haka kuma faɗuwar darajar naira ta shafi wannan haraka. Sannan akwai odar manmu da ta makale a Lome sakamakon matsalar sufuri da ke kawo tsaiko kafin man ya iso.
Du côté de Lome, nous avons actuellement un stock considérable en bac.
Niger wace ita kadai ce Allah ya huwa cewa arzikin man fetur a yankin IOS kan samar da man ga kawayenta Burkina Faso da Mali akan farashi mai rangwame. Lamarin da wasu 'yan kasar ke ganin sa a matsayin ɗaya daga cikin mafarin halin da aka shiga a nan cikin gida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya kawo mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. a duk lokacin da ake so za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Dan kasa da hukuma
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Masare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Magana gaskiya gwamnatin Niger ta rike mu sosai. Daga baya kungiyoyi suka daina ba mu tallafi, yunwa ya shiga, yara suka dinga rashin lafiya. Sai sa muka yanke hukuncin mu zo Maiduguri.
Ina tafiya kasuwa na in samu kuɗi na surfe. Kin babu kuma yanzu an kwana da yunwa. Ina cikin damuwa.
Mun zo daga Difa, rashin abinci ne ya kawo mu. Mun zo nan mun bar ƴan uwan mu da dama. Fatan mu gwamnati ta ba mu tallafi.
Wasu daga cikin ƴan gudun hijira da suka baro Difa ta Jamhuriyar Niger zuwa birnin Maiduguri kenan tun bayan matakin hukumomin kasar na dakatar da ayyukan kungiyoyin tallafi a kasar ta Jamhuriyar Niger. A dakace mu
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma tashi hana su da gaggawa. Afirka mutum ne ƴan dacci, hanshaki kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki ne ji ko na mace.
Madalla, masu ware har yanzu muna kan batun nan na ƴan gudun hijira a sansanoninsu daban-daban a garin Difa na Jamhuriyar Nijar. Fiye da shekaru goma kenan birnin na Difa ke ɗaukar bakuncin dubban ƴan gudun hijira da mayakan Boko Haram suka tarwatsa, kuma galibinsu ƴan jihar Borno a Najeriya. Sai dai matakin baya-bayan nan na hukumomin Jamhuriyar Nijar na katse aikace-aikacen jin kai da wasu ƙungiyoyin agaji ke yi ga waɗancan dubban mutane ya ƙara jefa ƴan gudun hijirar cikin mummunan yanayi. Inda har ma wasu daga cikinsu suke kira ko suka yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta jihar Borno su taimaka su dawo da su gida, kuma a ba su tsaro a gidaje da gonakinsu domin su ci gaba da rayuwarsu ta kiwo da noma da kuma kamun kifi, kamar yadda kuka ji a shirinmu na makon jiya.
Muna fatan gwamnati ya maida mu garin ruwa, kuma a ba mu tsaro iya tsaro.
Mu san mu ƴan gudu hijira da gwamnati zai ba mu tsaro, mu koma mu je mu yi noma da ciwo da kama kifi, da gwamnati ta yi mana daidai.
Muna kirawo gwamnatoci na kasashen zagiye tafkin Chad su hada kai dan Allah dan Annabi su gyara mana yankunan mu domin al'umma su koma guraren da suka fito, kowa ya samu sa'ida.
To ga alama yanayin matsin rayuwa da ya tsaurara ga ƴan gudun hijirar a can Difa ta Jamhuriyar Niger din ya sanya wasu daga cikinsu sun fara dawowa Borno tun ma kafin mahukuntan jihar su ba su tabbacin tsaro a ƙauyuka da gonakinsu kamar yadda suka nema a baya.
Assalamu alaikum, suna na Ahmed, shekaran mu biyar a Niger. Ana ba mu tallafi da yanzu kuma ba a wa mu. Sai yasa muka zo Maiduguri. Mun zo Maiduguri ma har yanzu ba tallafi.
Lokacin da kuna Niger din kamar su me da me ake ba ku?
Ana ba mu shinkafa, spaghetti, man girki da gawayi.
To daga baya an zo an daina ba ku, me ya faru? An gaya muku ne dalili?
A'a, magana gaskiya gwamnatin Niger ta rike mu sosai. Daga baya kungiyoyi suka daina ba mu tallafi, yunwa ya shiga, yara suka dinga rashin lafiya. Sai yasa muka yanke hukunci mu zo Maiduguri. Daga Niger zuwa Maiduguri ma mun sha wahala sosai. Sai da muka samu bashi da ɗan taimako da karuka. Akwai kayayyaki kamar sange, bargo duk mun siyar. Yanzu haka muna gida, ta mu gwamnati ta waiwaye mu, ƴan uwan mu duk suna can, ba halin zuwa. Yanzu haka fili aka ba mu, mun dan yi rumfa, muna zama. Fatan mu ne gwamnati muna roƙo ta ba mu tallafi.
Assalamu alaikum, ni hijira ne, amma kuma Allah ya gawo ni. Tunda na zo ba abin da na samu. Ina son tallafi, yanzu yaran ne suke rike da ni. Alhamdulillah, ba na son da mu tallafi. Ina tafiya kasuwa na in samu kuɗi na surfe, in babu kuma yanzu an kwana da yunwa. Ina cikin damuwa.
Sunana Musa, mun zo daga Difa, rashin abinci ne kawo mu. Mun zo nan mun bar ƴan uwan mu da dama, fatan mu gwamnati ta ba mu tallafi.
akan daina zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin kungiyoyi da gidauniyoyin ba da tallafi na cikin gida ke bayyana aniyarsu ta faɗaɗa ayyukansu na jin ƙai ga waɗannan 'yan gudun hijira. Gabanin ma gwamnatin ta jihar Borno ko kuma gwamnatin Najeriya ta sama musu makoma ta dindindin. Alhaji Adamu Bukar shi ne shugaban kungiyar Adams Foundation na cewa
gidauniyarmu ta Adams Foundation tana ba da tallafi, mukan je kam-kam muna ba da tallafinmu da gudunmuwarmu musamman ma a bangaren wajen ba da ɗan abinci da yan. Akwai mutanen Borno asali a tunanin a Difa a Niger sun kai akalla shekara 10 a kasuna Difa. To akwai a kungiyoyin NGO, to wannan NGO din nan sun zo sun rike ba su tallafi a can Niger ɗin, to suna cikin wani hali na damuwa. Din akwai a 'yan hijira akalla mutum 8,000 suna can a Niger ɗin. To idan gwamnatin Najeriya ko gwamnatin jihar Borno ta zo da su gida, insha Allah gidauniyarmu ba za ta yi kasa a gwiwa ba, za mu ba da tallafinmu masu ba. In dai sun zo, mu ma za mu sake fada da ba da tallafinmu ga wayannan mutane, insha Allah.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su, su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka.
Amma shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno Alhaji Ali Abdullahi ya ce gwamnatin Borno na daukar matakai dangane da wannan batu.
Ai duk wanda yake nan dai ya san irin rawar da gwamnatin Borno ke takawa wajen yan gudun hijira da abin. A Niger din ma ai gwamnatin Borno yana zuwa ya ba su abinci har a cikin Niger. Har a ƙasar Niger gwamnatin Borno suna zuwa su ba su abinci, ba su ɗaya ba su biyu, ma na ji ya kai su uku su huɗu. Mun kai abinci mun ba yan Borno suke can, yawanci mutane abadan ne. Ba su abinci ne isheshe, ana ba su shinkafa, ana ba su masara, ana ba su mai, ana ba su tabarma, ana ba su katifa, ana ba su burgo, duk kayan atamfa duk nan dai.
Zuwa yanzu ba ku da wani masaniya akan ko akwai yiwuwar dawowa da su zuwa gidanan Borno?
Ai su mutanen Borno suke can, yawanci mutane malafatori ne. Kuma gwamnatin Borno yana kan kokarin shi, yanzu an gina gidaje a wajen. Yanzu haka da muke magana, gwamnatin Borno ya cire kuɗi ana gyara hanya tsakanin Oso da malafatori. Ana kan yanzu haka gwamnatin Borno ya cire kuɗi ana gyaran gada a wurin, saboda a samu ana isan su yadda ya kamata. Tun koma ai ka san abin da yasa suka tashi masu ƙara koma din ambaliya da aka samu.
Wajen
da aka bugo gwamnatin Borno ta mayar da su, ta gina musu temporary shelters, kuma ana gyara gidajen su. Karin da ya wuce nan an samu ambaliya yadda ya kamata, shine abin da yasa gwamnatin su ƙara koma cikin Niger a Boso da sauran garin Kuturu da su waiwa. Insha Allah gwamnatin Borno bai ta niyya ta bar kowa. Yanzu haka mun dawo da yan Borno suke cadi 7,800 da wani abu, mun dawo da su kuma duk an mayar da su kasan kuka, kuma kowa an bashi abin da zai rike kanshi da kuɗi naira 200,000.
Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Ibrahim Mustapha, Muhammad Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu, ba ma fatawar ne mal samu, sai za a ido a wajen damu.
A gai da Muhammad Ibrahim Kwari, yanzu kuma sai labaran wasanni. Murtala gare ka.
Najeriya na nan tana kammala shirye-shiryen tunkarar wasanni biyu na gaba masu matukar muhimmanci a fafutukarta ta samun gurbin shiga gasar kwallon kafar da cin kofin duniya ta shekara ta 2026. An sha ta Najeriya za ta kara da kasar Rwanda da yanzu haka ke saman rukunin nasu na si a ranar 21 ga wannan watan na Maris a birnin Kigali, kafin kuma ta karbi bakuncin kasar Zimbabwe a birnin Uyo a ranar 25 ga watan na Maris. Ko baya ga kasawar kasar na samun shiga gasar ta cin kofin duniya da ta gabata a Qatar, Najeriya da ta soma buga wasannin neman gurbin gasar ta baɗi tare da koma baya, inda yanzu take ta biyar a rukunin nasi tare da maki uku kacal da ta samu a cikin wasanni hudu da ta buga. Yan Super Eagles din na Najeriya suna ƙasa da Rwanda da Afirka ta Kudu da Benin masu maki 7-7 a saman rukunin, da kuma Lesotho da ke bin su da maki 5. Zimbabwe ce ke kasar rukunin da maki 2.
tuni da sabon kocin kasar Eric Chile ya fitar da sunayen yan wasa 39 na wucin gadi ciki har da Captain Ahmed Musa inda ake hasashen nan ba da jimawa ba zai bayyana sunayen yan wasa 23 na ƙarshe da za su fafata wasannin biyu. A wani labarin kuma kafafen yaɗa labarai da na sada zumunta a Turai sun barke a ƙarshen mako da labaran yabo da jinjina ga dan wasan gaba na Najeriya Ademola Lukman sakamakon namijin kokarin da ya yi a wasan da kungiyarsa ta Atalanta ta lallasa Juventus da ci hudu da nema a jiya Lahadi. Dan wasan wanda tauraron sa ya haska sosai shine ya zurawa Atalanta kwallo ta hudu a wasan ta gasar Serie A ta kasar Italia wanda ya baiwa kungiyar tashi kwarin gwiwar ci gaba da fafutukar takarar lashe gasar ta bana. Wannan kuma ya bada adadin kwallaye 50 kenan da Lukman din ya zurawa kungiyar tun bayan komawa can a shekara ta 2022 tare da taimakawa wajen zura wasu kwallaye 22 a cikin wasanni 109 da ya buga mata kawo yanzu. Yanzu haka kuma kungiyar ta Atalanta tana ta uku ne a teburin gasar ta Serie A da maki 58 kasa da Inter Milan da ke sama da maki 61 da kuma Napoli da ke binta da maki 60 wanda ya nuna cewa tana nan daram a takarar lashe gasar ta bana. A Ingila kuma masu fashin baki kan lamarin wasanni na bayyana yadda kungiyar Arsenal ke neman zamewa daga takarar lashe gasar Premier ta bana a yayin da Aski yake dada kaiwa ga bangoshi. Wannan ya dada bayyana ne a wannan karshen makon sadda Arsenal din ta yi kunnen doki da Manchester United a filin wasa na Old Trafford kwana daya bayan Liverpool da ke saman teburin gasar ta doke Southampton da ci 3-1 wanda ya bada tazarar maki har 15 kenan tsakanin Arsenal din da Liverpool da ke samanta a teburin gasar. Wasu manazarta na bayyana ra'ayin cewa ta yiwu wannan ta kasance shekara ta uku a jere da kungiyar ke dako a gasar ta Premier wacce za ta dare a saman tebur iya tsawon kakar wasanni sai can daga karshe ta soma ja da baya har a wuce a kakkabota a kuma kwace gasar. Manchester City ce ta yi wa Arsenal din irin wannan kwacen na gurba a hannun kuturu tana lashe gasar ta Premier shekaru biyu da suka gabata yayin da manazarta ke ganin cewa a wannan kakar wasannin kuma Liverpool ce ta kama tafarkin maimaita mata tarihin a karo na uku. To karshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Gai da Murtala Faruk Sanyin na. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaici.
Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya isa birnin Jidda na ƙasar Saudiya a yau ɗan Litini don tattaunawar Amurka da Ukraine yayin da shugaba Donald Trump ke dagewa kan a gaggauta yin sulhu don kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. Yayin da yake birnin Jidda din, Rubio zai kuma gana da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman Al Saud don tattaunawa kan hanyoyin da za a inganta muradu na bai ɗaya a yankin. Jami'an Rasha da na Ukraine sun ba da rahoton aukuwar wani fada a yankin Sumi na Ukraine ta yadda Rasha ke dada dannawa gaba wanda hakan ka iya katse hanyoyin samar da abubuwan bukata ga sojojin Ukraine. Sumi na ƙetaren kan hanya ne daga yankin Kursk na Rasha inda sojojin Ukraine suka kaddamar da wani farmaki a watan Agusta. Sojojin Rasha sun mamaye sassan Sumi a farko-farkon mamaye Ukraine da suka yi. China za ta yi duk abinda take iyawa don cima abinda ta kira haɗewa ta lalama da Taiwan. To amma za ta ɗau dukkanin matakan da suka zama dole wajen kare yawancin yankin ƙasarta a cewar ma'aikatar harkokin wajenta a yau ɗinnan Litini. China na ikirarin cewa Taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya wani yankin ƙasarta ce duk ko da yin watsi da hakan da gwamnatin Taiwan ke yi. Dan takarar shugabancin ƙasar Romania dan ra'ayin riƙau kuma mai ra'ayin Rasha Kalin Georgescu zai kalubalanci shawarar da aka yanke ta hana shi shiga zagaye na biyu na zaben a watan Mayu abinda ɗaya daga cikin hadimansa ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan a yau ɗinnan Litini.
To masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai aka kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Talata inda za mu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba da ya tana ne kawo shirye-shiryenmu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau.
ni Sarfil Hashin Gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.